Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana daga nan birnin Washington DC akan mita 19:31:60. Haka kuma a koyaushe za ku iya samun mata duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ne Sarfili Hashin Gumel ke gabatar muku da wannan shirin namu. Yau, saboda wasu matsalolin da muke fuskanta ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin su ba. A madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara da wannan rahoto na musamman.
Rufe iyakokin kan tudu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin haɓaka tattalin arziki da kuma tsarkake samun tsaro na ci gaba da jawo hankalin 'yan wannan ƙasa. Masana tattalin arziki na ganin dai duk da yake an riga an samu alfanu, amma akwai matsalolin da ya kamata ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba su. Kamar dai da aka ji ita ma kanta gwamnatin tarayyar na gaya wa duniya cewa rufe iyakokin Najeriya duk da kire naucin gadi ne, ta gano ya haifar da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Malam Abdullahi Abakar Gwandu shine shugaban sashin koyar da mulki da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna, wato Katpoli, kuma ya yi ƙarin haske game da rufe iyakokin Najeriya da kuma sakamakon da ake gani a wannan ƙasa.
Maganan rufe iyakokin Najeriya da ake kira border da Turanci ya taso ne a sakamakon abubuwa guda biyu: matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki. Akan sha'anin tsaro, idan ka duba makaman da ake amfani da su wajen ta'addanci da kashe 'yan Najeriya, ba ɗaya ko bullet, wannan da ake kira bullet ko harsashi, ko shi ba a yi a Najeriya, ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban. Na farko kenan. Na biyu, har yanzu a wajen tsaro za ka haushin ci cewa yau halin da ake cikin matasanmu sun zama 'yan kwaya, mashaya, ba su cikin hankalinsu. Kwayoyin nan ba wanda ake yi a Najeriya, su ma ta hanyoyin nan ake shigowa da su, kuma shaye-shayen nan shi ma yana da alaka da ta'addancin nan. To idan ka koma ta tattalin arziki, yan karin magana sun ce gida biyu maganin gobara. Dogara da mai din nan mun ga abin da ya jawo mana lokacin da farashin shi ya kare. Saboda haka gwamnatin Najeriya a cikin matakan farfaɗo da tattalin arzikinta shine maganan farnin noma, maganan hana shigowa da waɗansu abubuwa waɗanda yake za mu iya yin su a nan, wato iftila'i na al'ada da halayya irin na ɗan kasuwan Najeriya. Bai taɓa buƙatar sauƙi ya zo ma ɗan ƙasa, shi dai ya tara ma aljihun shi kuɗi. Amma idan ba haka ba, kaman kayan abinci wanda muke a nan kuma muna kai ma waɗannan ƙasashen, to ya kamata a ce farashinsa ya kare. Amma ai kaga, saboda ƙeta da mugunta, kamar lokacin da aka yi matsalar dala ɗin nan ne, mai yankan farci ma sai ce maka ai dala ta tashi. To su ma yanzu boda suke ce maka.
Amma ai wasu manoma suna murna kuma da rashin karewa kayan abincin da suke ganin shine taimakon da ake cewa gwamnati ta musu yanzu.
A'a, su manoma ai idan kana neman ɗan kishin ƙasa a Najeriya, ai shine manomi. Manoman nan ai su suke gina Najeriya, su suke bauta wa Najeriya. Ka taɓa jin manomi ya yi jin aiki?
Amma alƙawarin ana ta nan gaza wasu wajen ciyar da Najeriya ne yasa ake ta hankoran shigo da shinkafa da sauran kayan abinci daga waje.
A'a, ba gaza wasu bane. Manoman Najeriya ai ba su gaza ba. Idan ka duba yau, duk wani ɗan Najeriya ya watsar da noman nan ya fuskanci hanyar da zai samu kuɗi cikin sauƙi. Ai abin da kashe noman kenan.
To ko me ra'ayoyin 'yan Najeriya, musamman dai magidanta, game da maganar rufe wannan iyakoki na ƙasa da kuma halin da ake ciki yanzu?
Sunana Kabiru Mai Neman na Jefa, masanjin ƙungiyar zaɓe Sanka Club na tarayyar Najeriya.
A matsayina na talaka, manomi makiyayi, na yi farin ciki da rufe boda. Na farko dai mu ji tsoron Allah da mu da su. Da cewa an rufe bodan nan, dama sun saya sun tara wani mahar ya yi spare ba ya amfani, amma aka ɗauko kuma aka ninninka farashin shi. A nan ba a taimaki ƙasa ba, ba a taimaki 'yan ƙasa ba, kuma ba a taimaki gwamnati ba ne yadda take so ta ciyar da ƙasar gaba.
Tunana Aliyu Yusuf Tumbas. Ko da ni ba ɗan kasuwa ba ne, amma ba ni jin daɗi. Ya kamata gwamnati ta tausaya, tunda akwai masu shigowa da gaskiya, to so sai a ba su shigo. Wanda kuma aka san suna da ha'inci, sai a tsare su.
Abdullahi wanda yake zaune a angon Dalha, to wani bangare ya taimaka, to wani bangare kuwa abubuwan da ake yi ai ba a daina ba. Da maganan hawan kaya da suka yi tsada, ka sun yi hagun magidanci, abin za ka saya naira 10 sai an mai da shi naira 20, wanda ba ma jin daɗi a kai.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka
tafiya uban girma kai nake tafiya uban girma kai nake wani gari ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da hoko ya rabbi kara kara mun dan iki da sako bibiya wa mai disa har ta riski babo umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du dadawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjabin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizan sa da kai ne bai gamo da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki raba ka mai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa dege ne kwaton kwacin kiranka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiya ran da zaka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu yayi rantsi ba shi kiranka kai ne dayan sa kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da gurga waye cikin halitta kan baya gyara riga dukan fadin da ba shi ba in kaji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sa bai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege lamar makamai ne bai shiri da wasa bin gida mu zan sale gaskiyar nufansa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi kura bai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasin dole ambatarsa kai duwa da shan Allah waya hausa mansa kaita ka kaita su annabin iyawa allarar ilahiya kai kake ridiwa kai ka faru ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dan tayawa annabin mu bai tutaran dake tsayawa tambura ake yi masu
antalin mazaje shashiri na Allahu ba amma garaje mai cika da haiba ne shi yazo da saje arzikin ka jigga shi sau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da suka shakira da sauraro shugaban mahaika kar abincika babu ba kamar irinka wanda duk ya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya Musa wa yake biyaka almaki zu izin ya ake saninka mai mayalwacin haske mai farin idanu mai zaragaren yasu mai fadi a sando mai mayalwacin gashi mai taya ka auno mai mayalwacin goshi sansanin sanannu mai cikakkiyar gamba shamakin idanu mai gani ta bayansa ya rasul sanno lafiya ubangiji
to madalla kada a sha'afade muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka yanzu kuma ga wannan hira ta musamman
abinda ya kamu Washington Seattle shine wato mu zo a matsayin mu na dandalin gwamnonin Najeriya mu tattauna tare da jagoranci da shugabancin gidauniyar Mr. Bill da uwar gidansa Madam Melinda da kuma gidauniyar Alhaji Aliko Dangote don kara jaddadawa da kuma bada goyon baya da karfi ga sha'anin yakin da muke yi a matsayin mu na gwamnatoci da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya akan shan inna wato polio da kuma inganta karana asibitocin karkara wato primary health care centers da kuma sha'anin more rayuwar dan adam wanda shafi sha'anin kiwon lafiya sha'anin ilimi sha'anin samun ma yara da mata ayyukan yi da kuma ƙara faɗaɗa tattalin arzikin.
To wani sabon shiri ne ake neman farawa ko kuma wata dangantaka ce da ake da ita tunda ake neman ƙara ƙarfafawa?
Duka biyu ne, akwai dangantaka da muke da ita da waɗannan gidauniyoyin guda biyu a matsayin mu na gwamnatoci wanda suka shafi sha'anin aikin polio wato yaki da shan inna haka kuma ƙara inganta sha'anin kiwon lafiya a karkara. To dadin da ake da neman samu shine sha'anin shigowar su wurin taimaka mana wurin sha'anin noma da cigaban dan adam wato musamman sha'anin ilimi da kuma ƙarawa talakawa mu karfi musamman wurin samun hannun jari.
Gwamnoni nawa ne suka samu kasancewa wannan zaman?
Gwamnoni suka samu zuwa kusan gwamnoni guda goma ne, amma akwai jiha biyu waɗanda kwamishinonin suka zauna a matsayin gwamnonin su wato jihar Yobe da jihar Ekiti.
Dama ana son tambaya cewa wannan tafiya ce ta gwamnonin arewacin Najeriya ko kuma amma da ka ambato Ekiti sai na fahimci cewa tafiya ce da ta shafi gwamnonin Najeriya baki ɗaya?
Ta dandalin gwamnatin Najeriya ce baki ɗaya, har da jihar Delta ta zo, kuma jihar Lagos ta zo, kamar yana ambata jihar Ekiti ta zo, sauran jihohin kuma duk jihohin arewa ne, akwai jihar Kano, akwai Bauchi, akwai Niger, akwai Nasarawa, akwai Borno, akwai jihar Sokoto, akwai mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna, ta wakilci gwamnan Kaduna.
To menene ya taso da ya haifar da wannan taron kasancewa kamar yadda ka faɗa akwai wannan dangantaka tun da?
Kar yi manta in ce ya mata rayuwa jihar Gombe ma ta zo, gwamnan jihar Gombe ya zo. Idan muna iya tunawa a watan Maris na shekarar bara shi kan shi Mr. Bill ya yi tattaki tare da Alhaji Aliko sun zuwa jihar Sokoto inda muka haɗu da mai alfahari sarkin musulmi da gwamnoni kusan jihohi biyar haka zuwa shida na arewa. To ya zama kaman mai da sawu ne na irin wannan zaman da muke yi, wannan zaman kuma an yi shi an ƙara faɗaɗa shi an shigo da jihohi kamar yadda ambata kusan 12 don a ƙara inganta wannan dangantaka.
Ka ambaci fannoni da dama da ake kyautata zaton cewa za a fuskanta da ya kusan sai ka ce ya shafi fannonin da duk dai suka shafi rayuwar talakawa musamman ilimi din nan da harkar lafiya din nan. To kana ganin waɗanne yarjejeniyoyi ne kuka cimma a wannan zaman da kake ganin idan an koma za a iya fuskanta har haƙatak cimma ruwa?
Abin farko dai shine za mu ƙara samun goyon baya da taimako daga waɗannan gidauniyoyin na ganin cewa an kai ƙarshen sha'anin maganar in Allah ya yarda nan zuwa wata shida maganar polio. Najeriya ta kasance ta tara daga cikin ƙarnin ƙasashe wanda ke fama da wannan cuta. Na biyu, za su bada ƙarfi kwarai da gaske don an gama da sha'anin polio wurin waɗannan asibitocin gyarawa da inganta da kuma tabbatar da akwai kayan ayyuka da magunguna a waɗannan asibitocin na karkara, wanda ba ƙaramin taimakawa zai wurin inganta rayuwar al'umman ba, musamman mata da ƙananan yara, musamman mata ma masu juna biyu. Kamar yadda kika sani, a ƙasar Najeriya musamman yawanci a yankunan arewa muna da fama da na ɗaya daga cikin yankunan duniya da ke fama da wannan sha'ani na mata masu juna biyu suna samun matsala a wajen haihuwa, har da yawa suka rasa rayukansu. To wannan ba ƙaramin taimakawa zai yi ba wurin sha'anin kawo ƙwararrun ma'aikata da magunguna da kuma inganta kayan ayyuka na waɗannan asibitocin karkara. Haka kuma sha'anin iri na wurin sha'anin aikin noma don inganta iri da kuma ilimi na aikin gona na zamani wanda zai taimaka wa manomanmu wurin inganta abin da ake samu ga kowane irin kadada ta manomi ya noma, wanda zai ƙara kawo abin shiga da kuma samun abin yi. Sanin kowa ne cewa mahiyanci ta kashi 70-80 na mutanen karkara manoma ne. Haka kuma sha'anin ilimi za su taimaka wurin ƙara ƙarfafa ita da kuma tarbiyyantar da malamai da kuma samun kayan aiki a ƙananan makarantun nan mu na karkara, wanda waɗannan idan aka haɗa su ba ƙaramin taimako zai ba. Sha'anin mata kuma za su fito da hanyoyi daban-daban na taimaka wa mata wurin samun ayyukan yi da kuma samun damar jari na yin sana'o'i, wanda shi ma ba ƙaramin taimakawa zai yi ga sha'anin mata da matasa ba da ba su ayyukan yi a cikin sassa daban-daban na tarayyar Najeriya.
Madalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman daga sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba.
Shamfura bantin goro kuma ga wa kuma shayi shamfira batun goro ku mun ga hawa ku mun shayi shayi
muku shirye-shiryenmu na musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawa ta musamman.
Assalamu alaikum, sunana Zada Bawa, ni ne shugaban gidajen radio Dalol FM mai gida radio 4 da Dogon Duci, Tsibiri, Matankari da Balayara a Jamhuriyar Niger.
To mutane za su san cewa me ya kaka America yanzu nan?
To abin da ya kama America gaskiya hutu da nizo America dan na yi retire yau da shekara biyu. Yanzu ka san in mutum ya retire lokacin ka samu ya dan motsa jikin shi shi ta shiga shi bude idanu
yawon
bude idanu ya kawo ne America.
To masha Allah. To ya harkokin watsa shirye-shirye a Niger.
To a Niger ka san tunda an kai abu da kace ba taron kasa da kasa na wanda kace ma conference national aka buda har aikin jarida ga kowa duk wanda ga so shina iya buda gidan radio shi ko gidan ko jarida shi ko mujalla shi to wannan yasa ni da matsayina tsohon ma'aikacin gidan radio gwamnati nace to ya kamata in bada na kokari in buda gidan radio jihar mu karkaran mu shi yasa ni buɗe gidan radio Dalol FM na harko nan Dogon Duci don ka shekara biyu da bayan haka nan ni buɗe Matankari da Dogon Duci Tsibiri ni buɗe Tsibiri na ƙarshe shine na Balayara yanzu ina sauran na biyar da kamata in buɗe ina nan ina lissahin inda zan buɗe shi
wato ka lissafa gidan radio wajen guda hudu da yanzu haka suke a jamhuriyar Niger suna aiki
haka take
to menene yasa ka tunanin cewar bari in bude gidajen radio nan
to kasa dan jarida akwai fanni da yawa da suka yi aiki ni fanni na wanda ni gidan radio da television ni shekara ta 40 ina aiki ORTN gidan radio television na kasa ni dauki retire to cikin wannan ne ni lissahin nace to kame in sabka ya kamata in samu inda zan zuwa in zagi da aiki shi yasa ni buɗe gidajen radio Dalol FM
haka ne duk da yake dai an san ayyukan gidajen radio shine domin fadakarwa da kuma waya kan al'umma game da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum wanda yake ilmantarwa ne da dai sauransu mai gidajen radion ka suka mai da hankali wajen bayar da gudunmuwa ga jama'a ga al'umman Niger
to abin da yasa ni an buɗe gidajen radio nan ban buɗe su ne mai ba babban birni ƙauye ni buɗe su cikin jihohi inda mutane suke da matsalar samun labaru shi yasa ni buɗe Dogon Duci ni buɗe cewa wannan sauran karkarurran suke mutane ba su samu su haɗi albarkacin bakin su kuma wani bi suna tsoro su yi magana su ce in sun kai wata magana like su za a yi gidan radio shi gaba talaka hanyar da zai bude bakin shi shi hada abin da yake so shi hada ma gwamnati abin da yake so abin da a matsalar shi da duk abin da kamata shi samu na cin gaba rayuwar shi shi yasa muka bude gidan radio don ku dan mu ba talaka bakin magana shi bude bakin shi shi hada ma gwamnati abin da yake so mu kuma in gwamnati shi na da abin da zai hada ma talaka sai shi biyo ta wajen mu shi ba da labari mu ba da labarin da abin da aka so shi ga sa kasa ta ci gaba kaga talaka in suna so shi bude bakin shi shi hada min da yake so alhamdulillah kuma gida radio ka wanda muka buda su kaga sasa hudda tsakanin duk masu sauraron mu wani bai san wani ba amma bisa kan radio suna jin suna wani sai su gaisa suka kulla abu su kulla aminci da rada suka ga muri da kai ne wani wani Allah barahman wannan alhamdulillah muna cewa gidan radio suna bada kokari bisa wannan fanni
to duk ranar uku ga watan mayin a kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar ne a matsayin ranar yancin wato ranar yan jarida shin wani kalubale kake fuskanta a matsayin ka na mai gidajen rediyo musamman a ƙasar da take a Afirka
matsalar da a gare mu lalle bisa kan samun labaru wani bi in ka tabi da labari sai a ce a ba mu iya baka labari sai mun samu hujja daga sama sai an ba mu takarda ko sai an rubuta takarda sai an yi wani ne kai dai akwai matsala ta samun labaru surtu wajen hadde wajen hukumomi
wato daga jami'an gwamnati
daga jami'an gwamnati ka dauka wajen masu aikin gona ne likitoci ne da sauransu duka dai wani bi akwai matsala gare mu na samun labaru wajen su
wato dai ba su ba da hadin kai ne su kenan
ba hadin kai suna ba su ba da hadin kai da matsamanin su kai wata kila mu mun samu kudi wajen an su masu hannu da shuni shi yasa muka zakwa mu musu tambayoyi sai mun ba su wani abu cikin abin alhali ku aikin su ne su waye ma mutane kai bisa ayyukan su to bisa kan aikin ka kuma sai an biya ka a ce ka waye ma mutun nan da ya kamata kai ma shi kyauta bai kaga akwai matsala nan matsalolin da muka samu kenan
kasancewar bude gidan radio a jamhuriyar Niger wani matakai ya kamata ya bi ya bude akwai wahala matakan da zai bi ya kai ga can ma bude wannan gidan radio
to Niger gaskiya ba mu da wata matsala ta bude gidan radio dan in kana son ka bude gidan radio takarda za ka rubuta ka tai can wajen kungiyar da gaba da izinin bude gidan radio ka ce kana son ka bude gidan radio wuri kaza sai su baka takardu ka cika in ka cika takardun da akwai ka'idodin da zai kamata ka bi in ka bi su sai ka takardun nan ka ba su ka aje a baka lasisin ka a baka lasisi na wata uku sai a ce to ka fara in ka fara muna zuwa mu gani abinda kaka nan kana yi in wata uku suka cika baka buda ba ana iya kara maka wani wata uku kamar kada ka wuce wata shida amma gaskiya a Niger dai ka ba mu da wata matsala ta buɗe gidajen radio ka in dai kana da hannunka mai shuni kana samu abinda ka kasa cikin aikin gidan radio ka matsalar guda ce ta kayan aikin gidan radio ka dan lalle Niger ba a samu su akai tsaye hakan ga cikin kasuwannin mu sai ka aika kasashen waje hatta dai abin emita
transmitter na'urori kenan
su wadanga na'urori na studio su suna dan sauki amma transmitter shi na da matsala Niger
shin akwai wani karan tsaye daga gwamnatin jamhuriyar Niger ga gidajen radio da kuke gudanarwa a Niger
to karan tsaye kasa Niger kamar gwamnati hakan ga bai iya cewa dan gidan radio ya yi lahi shi like shi in ba wata hukuma wadda ta baka lasisi ba ita dai adda hanyar ta tsaye da aikin ka shi kuma sai akwai ka'idodi da aka bi sai an baka gargadi a baka wani kati kamar ya wajen kwallo
a baka farko
gargadi kuma ko na biyu na uku da dan ka an ka gare abin naka sannan aka iya ruhe in dai ka ci gaba da yin laihin da bai kama abin da bai kamata ba wannan ana iya ruhe maka shi na kaitaccen lokaci
to masha Allah muna maka barka da zuwa wannan gida sai kuma a ci gaba da ilmantar jama'ar da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muke kawo muku sanadin matsaloli da muka fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryen mu na gaban masu zuwa a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sarfil Hashin Gumin lake muku ban kwana da fatan a huta lafiya.